sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rauro barkamu da wannan asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumenta nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Asabar 16 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
To Sarfi, hukumomin kasar Libya sun bude bincike kan fashewar madatsar ruwa biyu da suka haddasa mummunar ambaliyar ruwa a birnin kasar dake gabar teku. Wani ministan Ukraine ya ce makomar yakin da Ukraine din ke yi da Russia zai fuskanci karin jiragen sama maras matuka da karin hare-hare da kuma karancin jiragen ruwan Russia. An tsare mahaifin Mahata Amini na wani dan lokaci a yau Asabar yayin da aka girke jami'an tsaro a wajen bikin cika shekara 1 da mutuwar ƴarsa a hannun ƴan sandan kasar Iran.
To kanin labarin kenan. Kungiyar lauyoyin Najeriya rishin jihar Kano ta buƙaci hukumomin tsaro su kaddamar da bincike akan jami'an gwamnatin jihar biyu da gwamnati ta sauke kan wasu kalamai da suka yi.
Muna buƙatar cewa su bangaren jami'an tsaro da su ci gaba da bincike akan su waɗannan mutanen don a tabbatar cewa an magance afkuwar irin haka a nan gaba.
Haka kuma za a ji cewa wasu jihohin 'yan Najeriya na ci gaba da ƙorafe-ƙorafe kan yadda ake raban kayan tallafi na rage raɗaɗin cire tallafin man fetur.
Har yanzu babu da muka samu.
Binyi-binyi so nawa a ce in yi hoto in kai ni dai ba taɓa ban ba.
Kina samu an raba da ni dan daidai gwargwado dai an bi mu da shi amma akwai sauran jama'a da basu samu ba kuma muna tare da su.
Sai kuma shirin a dawo lafiya na babaya ko makiri da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su a ruku ke aiko mana ta email to amma sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Hukumomin kasar Libya sun bude wani bincike kan fashewar madatsar ruwa biyu da suka haddasa mummunan ambaliyar ruwa a birnin kasar dake gabar teku. Yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman gawarwaki a yau Asabar kusan mako daya bayan iftila'in da yayi sanadiyar mutuwar sama da mutane 1011. Ruwan sama kamar bakin kwarya da guguwar Daniel ta haddasa sun haifar da mummunar ambaliyar ruwa a fadin gabashin Libya karshen makon da ya gabata. Cikowa ta rinjaye madatsar ruwan biyu har ta fasa katangar su mai tsawon mitoci da dama a tsakiyar Derna, lamarin da ya tarwatsa daukatan unguwanni tare da kwashe mutane zuwa cikin teku. Sama da mutane 10,000 sun bata a cewar kungiyar agaji ta Red Crescent ta kasar Libya. Kwanaki 6 kenan ma'aikatan ceto na ci gaba da tonon baragudan gine-gine domin neman gawarwaki da kuma wasu da watakila suka makale. Kungiyar Red Crescent ta tabbatar da mutuwar mutane 11,300 ya zuwa yanzu. Clare Nisilet da ke jagorantar sashen ayyukan gaggawa na kungiyar likitocin da ba su da sanke wato Doctors Without Borders ta ce ma'aikatan ceto sun sami gano gawarwaki da dama a jiya Juma'a kuma yanzu haka ana ci gaba da aikin. Babban mai gabatar da kara na Libya Al-Sadiq Al-Sur ya ce masu gabatar da kara za su gudanar da bincike kan fashewar madatsar ruwan da aka gina su a cikin shekaru 1970 da kuma kudaden da ake bayarwa domin kula da su. Wani ministan Ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa makumar yakin da Ukraine ke yi da Russia zai fuskanci karin jiragen sama maras matuka da karin hare-hare da kuma karancin jiragen ruwan Russia. Ministan sabuwar fasahar zamani Mikhail Fedorov ya ce samar da jirage maras matuka na Ukraine ya karu da fiye da sau 100 tun a shekarar bara. Fedorov ya kuma shaidawa kamfanin dillancin labaran cewa Ukraine na gwajin na'urorin leƙen asiri na wucin gadi da za su iya gano wuraren da aka auna su da wato da suka kai nisan kilomitoci daga nesa da kuma jagorantar jiragen sama maras matuka duk da tabarbarewar matakan yaki da na'ura mai kwakwalwa. A halin da ake ci kuma ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin bayananta na sirri na yau da kullum kan Ukraine ta ce akwai yiwuwar gaske cewa Russia za ta ci gaba da amfani da makami mai linzami da ake harbawa ta sama kan Ukraine a cikin hunturu. Ma'aikatar ta ce shugabannin Russia sun ba da haske kan kokarin da suke yi na ƙara yawan kera makamai masu linzami. rahoto ya kuma ce makamai masu linzami ne suka mamaye mafi yawan hare-haren da Rasha ta kaddamar kan ayyukan makamashi na kasar Ukraine tsakanin Oktoba da Maris da suka gabata sun baiwa Rasha damar harba bindigogi daga yankin cikin Rasha mai nisa
To nan ba da jimawa Murtala zai kama da karshen labaran duniyar amma kafin nan kungiyar lauyoyin Najeriya rishin jihar Kano ta buƙaci hukumomin tsaro su kaddamar da bincike akan jami'an gwamnatin jihar guda biyu da gwamnati ta sauke biyo bayan kalaman batunci da suka furta kan alƙalan da ke shari'ar zaben gwamnatin jihar da kuma mataimakin shugaban Najeriya Kashi Shettima daga Kano Muhammad Ibrahim Kuli na dauke da wannan ƙarin bayanin
A daren jiya ne gwamnatin Kano ta sauke Alhaji Adamu Aliyu Kibiya, kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar da kuma Alhaji Yusuf Imam, mashawarcin gwamna akan harkokin matasa da lamuran motsa jiki. Matakin ya biyo bayan kalaman barazanar kisa da zargin karɓar na goro da shi Adamu Aliyu yayi akan alƙalan da ke shari'ar zaben gwamnan Kano, yayin da shi kuma Yusuf Imam da ake wa laƙabi da ogan boye yayi kalaman cin fuska ga mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima. Da yake jawabi ga taron manema labarai kwamishinan labarin Kano Alhaji Baba Halilu Danci ya nesanta gwamnati da waɗancan kalamai.
Mai jima gwamna ya sauke wayan jami'ai guda biyu daga makamansu da shi kwamishina na ƙasa Alhaji Adamu Aliyu Kibiya da kuma shi mai ba ruwan shawara kan harkokin wasanni da matasa Alhaji Yusuf Imam.
Sakataren labaru na gwamnan Kano Malam Sanusi Bature da wakin Tofa ya yi ƙarin haske dangane da wannan mataki na gwamnati.
Wannan na daga cikin hukuncin da mai girma gwamna ya ga cewa ya kamata ya dauka cikin gaggawa saboda nauyin da Allah ya dora masa na kula da rayuka da dukiyoyin al'umma. Waɗannan kalamai suna iya tada hargitsi. Kuma cikin ikon Allah mun gode Allah jihar Kano ta kasance lafiya lau waɗannan kalamai da aka faɗa mai girma gwamna shi da kansa yayi Allah wadai da su kuma shine ma dalilin da sa ya dauki wannan mataki
kungiyar lauyoyin Najeriya wadda ta fara Allah wadai da waɗancan kalamai na jami'an gwamnatin Kano ta yaba da matakan da gwamnati ta dauka na sallamar su amma ta ce akwai sauran aiki a gaba
muna buƙatar cewa su bangaren jami'an tsaro da su ci gaba da bincike akan su waɗannan mutanen dan a tabbatar cewa an magance afuwar irin haka a nan gaba kuma a bincika a gano cewa idan da akwai wasu a ƙarƙashin wannan abubuwan da suka yi su ma a ladabtar da su kuma a gurfanar da su a gaban shari'a don ya zama izina ga al'umma baki daya
Barista Ibrahim Cheɗi kenan sakataren kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano dangane da kalaman da shugabar alƙalan kotun sauraron shari'un zaɓe a Kano mai shari'a Flora Azinge ta yi a kwanakin baya cewa wasu 'yan siyasa na tinkarar ta da na goro ta hannun lauyoyinsu Barista Ibrahim Cheɗi ya ce
har yanzu muna kan wannan batu kuma muna bibiyarsa zuwa lokacin da nake magana nan da kai ba mu samu wata amsa daga ita kotun ba tunda daman kotun muka fara rubuta don mu samu bayani daga gare ta gamsashi ka san shi irin wannan allegation din shine kamar abin da ake kiransa misconduct idan kai alleging cewa lawyer yayi irin wannan abin aka same shi da wannan laifin lallai za a ladabtar da shi kuma zai iya rasa aikin sa na lawyer to idan kuma aka samu cewa abin ba haka bane alƙali ya zo yayi alleging ya kasa probing shi ma to shi ma za a iya daukan matakai na ladabtarwa akan sa daga bangaren shari'a
wannan yanayi da aka shiga a Kano ya sanya wasu fargabar cewa ka iya shafar sakamakon hukuncin shari'ar ta gwamnan Kano amma sakataren lauyoyin Kano ya ce
ina ganin wannan ba za mu iya cewa ba zai yi tasiri akan abin da zai faru na hukuncin da kotu za ta bayar ba kasancewar shi hukunci kullun ana gina shi ne bisa dogaro da hujjoji da kuma shaidu da aka gabatar a gaban kotu
Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to a gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya
An tsare mahaifin Masa Amini na wani ɗan lokaci a yau Asabar kamar yadda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka bayyana yayin da aka girke dimbin jami'an tsaro a wajen bikin cika shekara ɗaya da mutuwar 'yarsa a hannun 'yan sandan ƙasar Iran wanda ya janyo zanga-zangar rikicin jinin gwamnati na tsawon watanni. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Kurdistan ta ce an gargadi Amjad Amini game da bikin zagayewar ranar mutuwar ƴarsa kafin a sake shi. Kamfanin dillancin labaran IRNA yana kasar ta Iran ya musanta cewa an kama Amjad Amini, sai dai bai bayyana ko an tsare shi na wani dan lokaci ko kuma an yi masa gargadi ba. Tun da farko kafofin sada zumunta da rahotanni na kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi magana game da yadda jami'an tsaro suka mamaye kusa da gidan Amini a Sakwes da ke birnin Iran. Mutuwar yarinyar mai shekaru 22 daga kabilar Kurdawa a hannun jami'an 'yan sandan kula da tarbiyya a shekarar da ta gabata, bisa zarginta da keta dokoki na saka tufafi na jamhuriyar ta musulunci, ya haifar da zanga-zangar watanni da dama da ke nuna adawa mafi girma ga mahukuntan kasar a cikin shekaru da dama. Kamar yadda aka wallafa a shafukan sada zumunta, iyayen Amini sun bayyana a cikin wata sanarwa a farkon makon nan cewa duk da gargadin gwamnati za su gudanar da bikin tunawa da al'ada na al'ada da addini a kabarin ƴarsu mai shekaru 22, an jirge jami'an tsaro masu tarin yawa a akasarin yankunan Kurdawa na kasar Iran saboda hasashen samun tashin hankali a cewar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. A ƙarshe, kusan ɗaya daga cikin kungiyoyin ma'aikatan haɗaka na kamfanonin ƙera motoci na Amurka sun shiga yajin aiki a jiya Juma'a kan kamfanoni uku na Detroit. Suna neman ƙarin albashi a zamanin da ake samun riba mai yawa, kuma yayin da masana'antar ke yin sauye-sauye mai tsada daga motoci masu aiki da mai zuwa motoci masu aiki da wutar lantarki ta hanyar zanga-zanga a lokaci guda a kamfanonin General Motors da Ford da Stellantis. Kungiyar ma'aikatan na kokarin haifar da tasiri mai tsanani. An takaita yajin aikin ne a wuraren harhaɗa motoci uku a Michigan da Ohio da Missouri. Shugaban kungiyar ma'aikatan Sean Fenn ya ce za a ƙara yawan wuraren ƙera motoci a zanga-zangar idan kamfanonin ba su samar da ingantattun kwangiloli ba. Ma'aikatan suna neman ƙarin kashi 36 cikin 100 na albashi tsawon sama da shekaru hudu.
Murtala Faruk da mutan sanyin nake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a wasu jihohin Najeriya ana ci gaba da samun ƙorafe-ƙorafe game da yadda aikin rabon kayan tallafi na rage raɗin cire man wato tallafin man fetur ke gudana. Yayin da mutane a wasu jihohi ke kokawa da tsaikon fara rabon kayan tallafin, wasu ko cewa suka yi akwai cuwa-cuwa a ciki da sanya siyasa. Sannan a wasu wuraren abin da ke ba mutane bai taka karaya karya ba. Ilyasu Kasimu na ɗauke da wannan rahoton.
Malam Hamusu wani magidanci ne da ke mazabar Ibrahim Katsina a Jos, arewa ta tsakiyar Najeriya. Mazabar tasa tana daga cikin unguwanni da suka fara amfana da shirin tallafi na naira biliyan 5 da gwamnatin tarayya ta tanada ta hannun gwamnatin jihohi da 'yan ƙasa domin su rage raɗaɗin tsadar rayuwa da suka shiga dalilin cire tallafin man fetur.
Ni ma bangare na muna cikin wani hali na rayuwa na matsin rayuwa, amma muna ji an kawo ko za a aiwatar ko an aiwatar a wani wurin amma fa bai shigo ta yankin mu ba.
Gaskiya mun ji shi wasa raba politif ko sa kamar ta politif, amma muna ji ne har yanzu ba abin da muka samu.
In yi min yin so nawa a ce in yi hoto in kai, in yi hoto an kai, ni dai ba taɓa ban ba.
Kina samu an raba da ni dan daidai gwargwado dai an bi mu da shi, amma akwai sauran jama'a da ba su samu ba kuma muna tare da su.
A jihar ta Plateau mai al'umma da yawan sa ya kai sama da mutum miliyan 3.6, wannan shirin tallafi kamar yadda gwamnati ta faɗa zai gudana ne a mataki-mataki.
Na ɗaya akwai abinci, na biyu cikin wannan akwai zancen transportation, akwai tanadi domin manoma, yanzu haka ana samo masu taki. Taki mai rahusa, taki wanda take da inganci. Akwai waɗanda suke makarantu ko na sakandare amma ba su da hanya da za su rubuta jarrabawa. Gaba da sakandare za a rage masu suma kudin makarantar saboda suma su ci moriyar nan. Mun yi wani gwaji sati ko watan da ya gabata, mun rabar da shinkafa gwamnatin jiha ta raba da shinkafa mun bada forms domin duk wanda ya ci moriyar wannan shinkafa a rubuta sunansa a rubuta unguwarsa a rubuta telephone number sa
ana cikin wani yanayi wanda ba dadi to amma koda gwangwami dai ka dauka ka ba mutun zai munna so alhamdulillah mun ba su hudu dai iya adadin mutanen da suka samu ina ganin sun kai mutun 200
ko da shike wannan raba da aka fara yi na somun tabi ne al'amarin ya bar baya da kura inda akasarin mutane suka ce wannan tallafi bai kai gare su ba wasu ma shirin tallafin ne kacokan suke da ja a kansa
a yau zaka ga an ce federal government ta bayar da abubuwa yau akwai PDP akwai APC akwai ADC da sauran abin nan so idan abu ya zo na mutane to su ɗan jam'iyyar nan kawai su ɗan jam'iyyar kawai suke bawa shine gaskiyar magana
yadda aka kira ku a polling unit din kuka tsaya akai zabe to in an kawo abin taimako a dawo polling unit din
a cikin population da muke da shi a cikin unguwarmu Ibrahim Katsina muna da sama da mutum 30,000 a ce an bada buhu 7 wannan buhu 7 ba zai kai ba abinda zai sai dai haddasa rigima tsakanin al'umma
yanzu haka dai al'umma tana nan tana jira ta ga yadda gwamnatin ta jihar Plateau za ta gudanar da shirin tallafin na ainihi idan lokacin ya zo daga Jos Nigeria Iliyasu Kasimu
to a gaida Iliyasu Kasimu wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a samu a tashin mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa domin sauraron shirye-shiryen mu wanda suka gabata har ma wannan shirin da muke yanzu to yanzu anan Washington DC agogo na cewa karfe 11:17 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai tashi ne daga bayani da bako namu Dr. Danjuma Adamu Ismail ɗaya daga cikin daraktocin hukumar NIT mai kula da horar da masu harkar sufuri a Najeriya da ke garin Zaria ya dauko mana akan yadda wasu ke runguma sana'ar tuki saboda muhimmancin horo da suke samu daga wannan hukuma kuma suna zuwa kasashen waje suna aiki da takardun hukumar ga dai ci gaban hirar
to ga
kuma inda ba za ka iya zuwa can ba kana da irin wannan takardar horo cewa an yadda ka san aika
eto ai ma abin da yake ba mu mamaki mutun zai zo nan bai taɓa ma shiga gaban trailer balantana ya tuka maka trailer amma trailer za mu bashi na wata daya ya ishe shi ya je can kuma ka san su can in ka je can sai ka rubuta jarabawa komin kwarewanka saboda na zo na aure na san cewa ma kafin su baka license sai ka yi jarabawa ka ci kuma jarabawan su kaman ismo gashi dai computer ne amma kuma tafi ga practical ya ake kaza ga yanda ake ga kaza to yawanci sai ga mutum ma yana zauna a can ma yayi jarabawan su biyu su uku kafin ya ci jaraba amma mu na mu yaran da suka ji can suna ban mamaki su tayi duk su din face attempt sun ci sun karbi license din suna tuki kuma a can
wannan magana ta ka tana da alaka da abin da na so in tambaya shin a wajen horo da kuke barwa akwai abin da kila musane aka saba a ce indai ka je makaranta ko wata cibiya ana mai da hankali ne akan abin da ake kira theory rubuce-rubuce ne sai kai magana practical abu na zahiri shi ake yin jarbata to wanda yazo bai iya tuki ba da kuke magana zai shiga motar ne koko duk a allo za a zana mai kuma ya je yawo
to muna da horon mu hawa uku ne akwai dai na farko dai akwai theory wanda za a baka dukansu kuma based on the syllabus da MBTE ta shirya akai to idan an baka kaman tukin jirgin sama ne ai sai an fara gaya maka kaidoji duk ba abin da kafin ka hawo ka san kaidojin ka rike aka to sannan sai a ce maka to shikenan ka fahimci kan kaidojin to sai ka hawo simulator abin da muke simulator wani abu ne kaman machine ne wanda yake komi inda cikin jirgi yake ko moto yake haka zaka same shi to in ka hawo tun zaka fara tuka shi a simulator kana kuskure ana cin gyaranka har sai ka zo ka iya in ka zo ka iya sosai muka san cewa yau ka ci 95% tunda kaman tuki ne akan computer haka kai tun farko ka fara tafiya kana gicewa can haka ayya gyara haka a dan lokaci kadan sai ga ka iya ka zama kwararre to daga nan sai ko muna da trailer nan gashi trailer live trailer ga zahiri
ta
kamfanin tana wannan namu ne so daga nan kuma sai a hada ka da driver ka gani yanda yayi mu dan zaga cikin gari ka dan ishe trailer tafiyan cikin gari yafi wahala
fiye da an
hanko ban hanya ka zo kai kona ka sha kona nan ka gani yanda yayi to sannan kai ma yasa ka ka fara ya fara sakin muka yana gaya maka yi kaza har sai ka kai ya gudun ya cewa to ka ma daini ka iya ma daini sa maka baki to daga nan kawai a wannan ne yake wa daga nan ya gane cewa ka iya daga nan shikenan har a lokacin da zamu baka kai kai ka je nan ka dawo sun zan mun san ka iya sannan kuma ka zo ka rubuta jarabawan shine da na rubutu da kuma na tuki to in ka ci kenan sai a ce a baka certificate
bari mu dawo magana ba da takardar shaida ko kuma certificate kamar inda ake magana a nasarance kuna ba da takardar shaida amma ka ce na gajeren zango da dan dogon zango wani kuma jami'a ce ke barwa akwai zargin da ake cewa guraren da ke bada horo na tuki wani lokaci in kana da uwa a gindin murhu ko kana da kafa kamar yadda ake faɗi a Najeriya sai ka zaga ko ba ka da lokacin da zaka wannan wata ɗaya da kuke magana ko wata uku ko shekara sai kawai ka samu takardar sai ga mutum ga takardar hannun shi amma bai iya abun ba ya hawanya kuna cin karo irin wannan
ah to ai mu kaga ba mu iyaka mu baka horo ka fahimta horon da muke baka shine mun tabbatar idan muka baka ko kuma muka je muka yi wannan albushi kaje ka samu abin nan to sunan mu ne ya baci to amma idan muka baka horo din muka san cewa in baka yi koda mun baka horon baka ci ba to ba za mu baka
koda mutum ya kashe wannan
zango ya kasa yi to gaskiya ba za mu bashi takardan da zai je bata mana suna ba saboda mun san bai kai ingancin da zai je saboda sunan mu ne zai baci kuma su ma road safety idan ma akwai certificate da suke bayarwa na driving license din ne ai da ba da zuwan ka ne za a baka ba
to madalla anan ne kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ci gaba da shi yanzu a madadin bakon namu Dr. Danjuma Adamu Ismail shugaba a hukumar NIT mai horar da masu harkar sufuri a Najeriya dake garin Zaria da wakilin mu Isa Lawal Ikara da ba daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Julie Gresham da ta daidaita mana sautin shirin baba yako makiri ne nake sallama da ku daga nan Washington DC an huta lafiya kuma dawo lafiya
to madalla a gaida baba ya kuma kedi yanzu kuma lokacin da zan zaku lokacin daga cikin ra'ayin da kuma sauki da kuma na ta email to sakon mu na farko a ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo ungwarofin madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya fara da sallama yace BOA Hausa hakika na Dr. Olayemi Michael Kodoso a matsayin sabon gwamnatin babban bankin Najeriya CBN da shugabatin BOA abin ayaba ne Allah ya sa nadin nashi ya kawo sauye-sauye masu ma'ana a harkokin tattalin arzikin kasar mu Najeriya amin summa amin sai kuma sakon mu na gaba da fito daga Malam Hamidu Kalala Buwa jihar Difa shi ma ya fara da sallama yace BOA Hausa farko ina muku fatan alkhairi kira na zuwa ga shugaban mulkin soja na kasar mu Niger ya kamata ya rage mana wato ya gyara mana hanyar mu da ta tashi daga jariri lanada zuwa maini surowa da fatan Allah ya sa mai girma shugaban kasar mu Niger na mulkin ya ji wannan kiran nawa amin summa amin sai kuma sakon Shehu Adamu Rajau dake cewa ya ubangiji Allah mun tuba ka ji kanmu ba dan halin mu ba kawo mana karshen dukkan matsalolin mu da suka taru
kuma suke neman yin aure tsari a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya amin daga nan sai sakon hadin gwiwa da ya fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Aishan Usain Dangato dango ta karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nushiya wa cakal da Aisha Lawan bin Hambali MK dan Silba Sakkwato tare da fatan Ado Salati Goma ga Annabar Jau suka ce muna ta yan uwa musulman duniya murna zagayewar watan Rabiul Awwal wato watan da aka haifi shugaban halittu wato halittun duniya da lahira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe muna addu'ar Allah ya azarta mu arzikin kwanciyar hankali da zaman lafiya da wummi dan darajar wanda aka haifa a cikin wannan wata amin daga nan sai sakon mu da ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya ya fara da sallama ya ce yunkurin gwamnatin Najeriya na jinya tallafin da ke bawa jami'o'i hakan abun bakin ciki ne da takeici matuƙa domin idan haka ta tabbata a gaskiya yawan talakawa sun yi ban kwana da karatun jami'a daga ƙarshe nake kira da gwamnatin Najeriya ta janye wannan gurguwar shawara amin summa amin wannan shine ƙarshen sakonnin mu na yau to yanzu kuma ga Murtala ya dawo da labarai amma fa wannan karan a takeici
to a takeice hukumomin kasar Libya sun bude bincike kan fashewar madatsun ruwa biyu da suka haddasa mummunar ambaliyar ruwa a birnin kasar dake gabar teku yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman gawawwaki a yau Asabar kusan mako daya bayan itila'in da ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 11,011 ruwan sama kama da bakin kwarya da guguwar Daniel ta haddasa su haifar da mummunan ambaliyar ruwa a fadin gabashin Libya karshen makon da ya gabata inda cikowar tarin jayi madatsun ruwan biyu har ta fasa a katangar su mai tsawon mitoci da dama a tsakiyar Derna wani ministan Ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa makomar yakin da Ukraine din take yi da Russia zai fuskanci karin jiragen sama maras matuka da karin hare-hare da kuma karancin jiragen ruwan Russia ministan sabuwar fasahar zamani Mikhailo Fedorov ya ce samar da jirage maras matuka na Ukraine ya karu da fiye da sau 100 tun a shekarar bara an tsare mahaifin mata amini a wani dan lokaci a yau Asabar kamar yadda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka bayyana a yayin da aka girke dimbin jami'an tsaro a wajen bikin cika shekara ɗaya da mutuwar ƴarsa a hannun 'yan sandan ƙasar Iran wanda ya janyo zanga-zangar kinjinin gwamnati na tsawon watanni kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Kurdistan ta ce an gargaɗi Amjad Amini game da bikin zagayewar ranar mutuwar ƴarsa kafin a sake shi kamfanin dillancin labaran IRNA na ƙasar ta Iran ya musanta cewa an kama Amjad Amini sai dai bai bayyana ko an tsare shi na wani ɗan lokaci ko kuma an yi masa gargaɗi ba kusan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ma'aikatan haɗaka na kamfanonin ƙera motoci na Amurka sun shiga yajin aiki a jiya Juma'a a kan kamfanoni uku na Detroit suna neman ƙarin albashi a zamanin da ake samun riba mai yawa kuma yayin da masana'antar ke yin sauye-sauye masu tsada daga ƙera motoci masu amfani da mai zuwa motoci masu amfani da lantarki ta hanyar zanga-zanga a lokaci guda a kamfanonin General Motors da Ford da Settlement kungiyar ma'aikatan na kokarin haifar da tasiri mai tsanani dangane da wannan batu
to madalla a gaishe ka masu raro da haka muka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a wagon Najeriya Niger kamar da Chadi zamu sake da wani sabon shiri ciki har da shirin amsoshin tambayoyinku idan Allah ya kai mu domin sake wannan shirin sauraron wannan shirin da masu ran shirye-shiryen mu na baya sai a ziyarci shafukan mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan ambar da Murtala Faruk Sanyinna da ya taimaka wajen kawo muku shirin sai wadda ta haɗa fara umarni Fiona har ma da injiniyan mu ta yau daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum